Rahoton bincike da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira PACT ta wallafa da Professor Alubo da kuma Dr. Mrs. Odeto Yimbo suka gabatar wa taron bitar karawa juna sanin ya nuna kimanin jarirai 400 daga cikin kowane 1000 da aka haihu ne ke mutuwa sakamakon rashin ingantattun kayan aiki, magunguna da kuma ƙwararrun jami'an kiwon lafiya. Masana harkokin kiwon lafiyan sun danganta koma baya da fannin kiwon lafiya ke fama da shi a jihar Adamawa da kasawar da gwamnatin Murtala Nyako da ta shude ta yi na kebewa fannin kiwon lafiya kashi 15 bisa 100 na kasafin kudinta. Alal misali, naira biliyan 2.9 kacal aka kebewa fannin kiwon lafiya daga kasafin kudi na shekarar 2014. Wajihar da ke da asibitoci guda 22 da likitoci 26 da kuma jami'an nas da unguwar zoma guda 300 sannan sauran jami'an kiwon lafiya 720. Rahoton bincike da kungiya mai zaman kanta da ake kira PACT tare da jami'ar Amurka da ke Najeriya da kuma cibiyar kula da kiwon lafiya mataki na farko na jihar Adamawa ya cecceki matakin da tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako ya dauka na kashe naira biliyan 6 wajen gina katafaren asibitin Jamus, wanda suka bayyana ana iya amfani da waɗannan kudaden wajen gyara asibitoci 22 kana samar da ingantattun kayan aiki game da magunguna. Malam Audu Liman shine manzon kungiyar PACT mai zaman kanta a Najeriya, yayi mun karin bayani kan sakamakon bincike da suka gabatar.
So mure ga bincike mu ba mu san hujjar shi mai girma a gona wanda ya wuce in Yakubu da ya kirkiro wannan asibitin, amma ga binciken mu abun da muka yi la'akari da shi shine kudin da aka kashe ga wannan asibitin kadai tana iya kula da asibitocin Adamawa gabaki daya na shekara guda. To ita kuma wagga asibitin Jaman Hospital aka yi nan garin ga mutanen da ka zuwa gare ta kalilan ne sai ran mu da ran ku wanda ke da kiwon lafiya mai kiwon na kauyuka ba yadda za su kawo su taho nan.
Dr. Shehu Usman Abdullahi babban sakataren cibiyar kula da kiwon lafiya mataki na farko a jihar Kano ya shaida min cikin hirar da nayi da shi cewa kamata yayi gwamnatoci a jihohi su riga yin amfani da dabarun tuntuba wajen tsaida shawarar samar musu da cibiyoyin kiwon lafiya.
Sannan kuma yanzu tsarin yadda yake a up button shine kaman tsari ne wanda yake daga sama kawai ake shiryo shi. Gwamnati za ta ce ai za ta je ta gina asibiti a wannan wajen, ba a zuwa su kansu mutanen a tambaye su lalle me suke bukata farko. Shine tsarin da ya kamata da ake cewa bottom up.
Dr. Emmanuel Bimba wanda ya wakilci Dr. Abdullahi Bellel shugaban cibiyar kula da kiwon lafiya mataki na farko na jihar Adamawa ya ce cibiyar ta dankawa kungiyar PACT mai zaman kanta aikin gudanar da wannan bincike ne domin tabbatar da rahoton sakamakon zai bayyana ainihin gaskiyar matsayin ko kuma hali da cibiyoyin kiwon lafiya a jihar Adamawa ke ciki.
Dalilin wannan kenan bincike ne, mun dauki independent body ba cikin gwamnati ba wanda ba su shafi gwamnati ba san wanda suke jami'oyi su je su duba, su suka duba abin da suka gani suke gaya mana yanzu.
Bincike da na gudanar ya nuna cewa ma'aikatar kiwon lafiya da cibiyoyi da ke karkashinta ba su dauki sabbin ma'aikata ba domin maye gurbin waɗanda suka yi ritaya ko kuma suka rasu ba. Sanusi Adamu daga Yola, Nigeria.